Wannan dai ba shine karin farko da ginauniyar ke irin wannan yunkuri na karfafawa al'umma ba. Sai dai a wannan karin mata zalla da adadin su ya kai 1000 ne aka ware domin taimaka musu don yin dogaro da kawunan su ta fuskar tattalin arziki. Alhaji Ahmad Wadada shine shugaban gidauniyar.
Abin da ya jawo hankalin mu ga mata shine kallon abin da ke faruwa ko ganin abin da ke faruwa cikin al'umma yau gaba daya. Rayuwa babu inganci kamar yanda aka sani da. Kuma wannan ba wai jahan Nasarawa bane kade ko Najeriya kade. Tattalin arzikin duniya ne gaba daya yake fuskantan kalubalanta ta ko ina. Wani su matan yawancin su ma yau ba su da mazaje kuma suna da ƴaƴa gaban su, su suke biyan kudin makarantan ƴaƴan nan, su suke sayan sabulun wankan ƴaƴan nan, sai muka ga cewa ya kamata a duba su. Shi yasa muka tara su muka ce a koya musu sana'o'i daga kan yin shampoo zuwa yanda za a yi cake, zuwa yanda za a yi maganin sauro, yanda za a yi takunkumin corona da sauran su. Kuma idan mun musu wannan training, kada kawai mu sake su su tafi. In muka sake su suka tafi training din kila za su watsar da training din in ba su da abin da za su tallafa wa kansu. Kuma muka yi tunanin kada a ba su kudi, kila aka ba su kudi ta koma gida mijinta ya ce to ke fa yau kasuwan bata yi ba, ki kawo wannan abin mu yi ce fa ne. Kaga an sake shiga wani layi. Shi yasa muka tara su yau bayan an yi musu training a kananan hukumomin su, za mu ba su kowannen su abin sana'an da za su koma gidajen su da shi dangane da irin tarbiyyar da aka yi mata.
Matan da aka horar da su sun fito ne daga kananan hukumomin Karo, Keffi, Toto, Nasarawa da Kukuna duk a jihar ta Nasarawa. Sun kuma bayyana farin cikin su da kuma yanda tallafin zai amfane su.
Sunana Rashida Galadima, ina daga cikin wayanda suka ci moriyar wannan abu. Na koya jela gaskiya ta miki rayuwana da kuma na al'umma gaba daya da kuma na ƴan uwana, tunda idan na samu ƴan uwana sun samu, al'umma sun samu. Saboda mata da yawa wayansu ba su da sana'a, ba su kuma da suna son su yi sana'a amma ba su da abin da za su dogara da kansu. So inda ana samun irin wannan taimakon, da yawa mata ba za su dinga kuka a gidan mazajen su ko kuma suna kuka akan abin da ba su da shi ba, suna son su yi amma ba su da wanda zai taimaka musu.
Ni sunana Sadiya Aruna daga Nasarawa. Ni na koya basiline na shafa, wallahi murunan da nike yi, wallahi da ana ce mutum yana tashi asoma ne da na tashi yau nan, kuma da can kawai muna gangane da ku ga mama mata ta rowa hai ta gaje, wallahi hai da jikoki na muna abu zai taimaka mun. Tun da an samu da muka je koyo wa na ji dadi na ga ma yara na da jikoki.
Mata su ne ginshikin al'umma, kuma idan aka ba su ilimi haka kuma hada da sana'a, to tamkar an yantar da al'umma ne baki daya. Hawwa Shehu mai fafutukar kare yancin al'umma da ba su tallafi ta yi kari da cewa
gaskiya kalubalen da mata suke fuskanta shine rashin ilimi da kuma rashin abinci, most especially irin communities irin namu haka. So ba su samun abin da za su yi, yawanci ma zaki ga mazan dai kawai suna nan ne, sun auri mata sun bar su. Kaman ke yanzu in kika yi aure babu wani namijin da zai tsaya ya kaban ke miki wani abu, saboda kina da abin yi. Ko yau a ce ba abin da nake fata bane aure ya kare, kin san cewa kina da abin da zaki rike kanki ki rike ayyanki ki kuma ce makawo wasu. Ba mata wannan tallafin gaskiya ya burge ni sosai.
Bayan horon da gidauniyar Wadada ta yi wa mata wajen kama sana'o'i daban-daban kamar koyan dinki, hada man sabulu, girki da dai sauransu, ta kuma ba su tallafi na kayayyaki da adadin su ya kai kimanin naira miliyan 10. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amerika daga Abuja, Najeriya.